Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan cutar kyanda. Kyanda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara, kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda?
To, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da ƙwayoyin jinsin virus suke kawowa, wanda kuma tana yaɗuwa cikin al'umma musamman yara, kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara.
To likita, ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro?
To, wasu ƙwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus, su ne ke kawo wannan cuta. Yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi. Zazzabin nan yana iya zama mai tsanani sosai. Ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5. Bayan zazzabi sai mura, sai idanu sai ja, kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci. Akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani. Wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka, a ran nan kurajen suka yi fito. Kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi. Sannan kuma ba sa jan ruwa. Mafi yawanci ba sa yin kaikai, amma akan samu lokacin da za su yi yin kaikai. Idan suka fito da ka, sai su yi ƙasa, sai su shafi jiki da hannu da sauransu.
To likita, a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara 5. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar?
Za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro, ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba, ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa, musamman mace mai juna biyu, ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ta zama ta yi rauni. To waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles.
To likita, kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba, in kuma garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi, akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba jima sai ya yi cutar bakon dauro?
Lalle akwai yiwuwar cewa zai iya, idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar, zai yi ta kuma.
Banda ƙuraje da kai magana sukan feso da kuma zazzabi, shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Akwai mura da ne bayani, sannan kuma bakinsu yakan yi ja, akan samu wasu ɗan fararen kamar ɗan ƙurji a saman dasashinsu a cikin bakin. A wani lokacin, saboda tsananin zazzabin, suna iya samun jijjiga, wato convulsion, sukan iya samun matsala su kasa cin abinci, saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo. Tana iya kawo gudawa, sannan kuma suna iya samun abinda ake cewa pneumonia, wato ya kasance ko ita kanta ƙwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala, ko kuma ta buɗe hanyar da wasu ƙwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia.
Kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana?
Wani lokaci mai ɗauke da ƙwayar cutar kafin kwana uku kafin ƙurajen nan su nuna kansu, yana iya yaɗa ta tana tare da shi ba a sani ba. Sannan idan aka ɗauka, mutum zai iya yin kwana kusan 7 tare da ƙwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana 3 zuwa 7 amma akan iya samu wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana 10
kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba dauki mataki ba
to kafin a fara yin allurar rigakafi sosai sosai a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abinda ake cewa measles encephalitis suna iya samu wannan matsala sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda take sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda tafi kashe yaran da suke da wannan kyanda
to kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi koya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin
mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu mafi yawanci yakan zama dindindin akwai yan kadan wanda ana iya dauka wasu matakai kuma insha Allah a samu saukin wannan amma mafi yawanci idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin
tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro
ya danganta misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata 9 a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata 9 ake ba yara allurar rigakafi amma akwai rahotanni da aka ga cewa yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata 9 nan musamman a lokacin da ake annobata amma dai a kaidance abinda ake a dokance a kasan mu karfe yaron da yayi wata 9 ake bashi allurar rigakafin measles
duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karban allurar rigakafin cutar bakon dauro
gaskiya in ka tabbatar ba kai kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko zaka hadda ita
to likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro tunda cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba
zai iya yada ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawu da sauransu sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata a dan nisanta da shi aje asibiti asibiti za su dauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda
to kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda Hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda
to kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara saboda na daya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles debility waɗannan yakan sa su samu matsaloli da yawa yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin TB da sauransu ta fi shiga yaran da ya samu kyanda akan yaran da bai same ta ba amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan zaka ga bincike ya tabbatar da cewa an samu saukin ta'azzarar cutar kyanda a yara.
To likita idan muka dawo ga nan kasar mu Najeriya ta yaya zamu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro?
A shekara ta 1996 zuwa da 7 an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan Bayan nan an dan samu wasu annoba daya can haka dai, kuma za a iya cewa an samu saukin annobar measles nan, wato kyanda, har yanzu ana samu, sai dai bata kai tsananin ta wancan ba da aka samu a baya. Ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu, shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani.
Masu sauraron mu, duka-duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma an amfana, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri,
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar, da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Ha ala rawa ku.